والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة من ساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا وانا قرينا كانوا وانا يمتشي من البركة نجوماء يومنا هدو قوتا المحرم إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدو لي هدو لأربعين تقوس wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 6 miladiya ta 2026. A wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da Allah subhanahu wataala ya sake ba mu dama ka dawo domin ci gaba da tafsiri a wannan majalisi mai albarka. Dan lokacin da muka dauka ba mu samu dawowa karatu ba saboda arzikin ruwan sama da aka rika samu. An yi samu rashe-rashe na ƴan uwa da waɗanda suka rasu da waɗanda aka yi wa rasuwa da suna da yawa, ba za mu iya ambato su gaba ɗaya ba sai dai mu yi addu'a gare su duka. Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya jiƙansu da rahama, Allah ya sa su huta, Allah subhanahu wataala ya yalwata musu makwancinsu, ya haskaka musu kaburransu, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansu, ya yafe musu kurakuransu, Allah ya sanya aljanna ce makomarsu. Waɗanda suka bar wasu a baya, Allah subhanahu wataala ya inganta musu bayansu, ya kula musu da bayansu. Akwai ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan ƙasa tamu, ɗan uwa Professor Muhammad Alhaji Abubakar, mahaifinsa ya rasu. Shi ma muna masa ta'aziyya kuma muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mahaifinsa,
amin.
Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna ce makomarsa,
amin.
Allah ya haskaka masa makwancinsa,
amin.
Allah ya karbi kyawawan ayyukansa, ya yafe masa kurakuransa. Ubangiji subhanahu wataala ya bawa ƴan uwa da ƴaƴa da jikoki da masoya,
amin.
Allah ya ba su hakuri da juriya, Allah ya ba su ladan hakuri.
Amin.
Duk wanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata, Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Marasa lafiya a gida da asibiti, Allah ya ba su lafiya. Ba su lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya. Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani baki daya.
Ƙara ma lafiya.
Amin.
Kamar yadda muka sani, mun shiga sabuwar shekara ta lissafin as-sanal qamariya ko ash-shahrul qamari. Lissafin huduwar wata. Yanzu muna cikin watan al-Muharram, shekara ta 1447 ta kare. Yanzu mun shiga 1448 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Allah subhanahu wataala yana cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. Allah yace lalle adadin watanni a gurin Allah 12 ne tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa. A cikin su akwai guda hudu masu alfarma, don haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin su. Ce zalika ad-dinul qayyim, wannan shine addini madaidaici. Fala tazlimu fihin anfusakum, kada ku cuci kawunan ku a cikin waɗannan wata hudu masu alfarma. Wannan wata na al-Muharram yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu wanda al-Qur'ani ya ambace su a dunkule. Yace minha arba'atun hurum, cikin watanni 12 akwai hudu masu alfarma. Amma al-Qur'ani bai bayyana mana waɗannan watannin guda hudu ba, waɗanne ne daga cikin 12. Al-Qur'ani bai faɗi waɗannan watannin ba, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya barwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin abubuwa da dama a cikin Alqur'ani, to haka ya bar masa bayanin waɗannan watanni. Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, ce dan kai wa mutane bayanin Alqur'ani da aka saukar musu. To dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayyana wa al'ummarsa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma, kamar yadda yazo cikin sahihaini, hadisin Bukhari da Muslim da suka ruwaito daga Abi Bakra ابن نفيع بن الحارث رضي الله عنه يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشوى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان النبي صلى الله عليه وسلم يتشي دنيا زامني يا جيو kamar yanda yake tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah tun da ya halicci haka ya tsara tafiyar lokaci ya tsara tafiyar shekara wata 12 nabi ya ce to shekara watanni 12 ne daga cikin watannin nan akwai guda hudu masu alfarma ce guda uku a jere suke da juna salasatun mutawaliyat sune zulqa'da da zulhijja sai kuma almuharram wato watan 11 da 12 sai kuma watan 1 sai kuma watan rajab mudar wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wanda shine watan 7 al-safum as-sana al-qamariyya shekara ta huduwar wata shine na 7 saboda haka ubangiji cikin hikimar sa ya tsara shekara a wannan lissafi na huduwar wata Allah ya tsara shi da ya bude da wata mai alfarma ya kuma cike da wata mai alfarma saboda haka shekara tana farawa da wata mai alfarma shine al-muharram da kuma kare da wata mai alfarma sannan a tsakiyar ta kuma da wata mai alfarma saboda haka kana da al-muharram shine watan farko a tsakiyar kana da rajab shine watan 7 sannan kuma a ƙarshe kana da zulqa'da da zulhijja watanni guda 2 dukkanin su masu alfarma a ƙarshe wanda suka ce hikimar da ta sa suka zanto guda 2 saboda a cikin su ne aikin hajji yake wanda shine kuma ƙarshen rukunai na musulunci da aka farlanta wa al'umma aikin hajji cikin arkanul islam shine ƙarshen abu da aka farlanta wa al'umma saboda haka sai Allah ya kai shi ƙarshe ƙarshen shekara kuma sannan ya sanya shi a cikin waɗannan watanni guda 2 masu alfarma zulqa'da da zulhijja waɗannan watanni masu alfarma suna da daraja suna da aminci tun kafin zuwan musulunci larabawa suna girmama waɗannan watanni suna ba su daraja sosai har ya zanto ba sa kai wa juna hare-hare a cikin waɗannan watanni ba sa yaƙe-yaƙe a cikin waɗannan watanni ba sa ɗaukan fansa da ɗaya daga cikinsu zai ga wanda ya kashe masa mahaifinsa wanda an san cewa ɗaukan fansa a gurin Balarabe abu ne mai matuƙar girma da muhimmanci a rayuwarsa abin kunya ne a yi masa kisa ya bari ya tafi haka ba tare da ya ɗau fansa ba to amma idan ɗaya daga cikin waɗannan wata ya kama zai ci karo da wanda ya kashe mahaifinsa to zai wuce ya ƙyale shi ba zai ɗaga makami ya sare shi ba saboda girmama waɗannan watanni har da lokacin da aka samu wasu suka fito da bid'ar nasi wanda Allah ya ce innamal nasi'u ziyadatun fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله هذا هو أن نوة النيسنا دا الفرمة دا تشكين الفرمة سبحانه وتعالى سنة مناسك الحج لا تشكين سأكيين أيو كان حج سنة وكسن تيواء تشكين وأن نوة النيمة سأل الفرمة ابن مكدوبة ذا مكتشيواء الحزي سنة فتاء يوم التروية تقص قوتاً 8 ga watan Zulhijja sannan su kare aikin hajjin su daga rana ta 12 wasu rana ta 13 wato ayyamut tashrik saboda ka a cikin waɗannan watan ne aka samu al-ayyamul ma'lumat wadanda Allah subhanahu wataala ya sanya su dar wato kwanaki ne masu daraja sune 10 farko na Zulhijja sannan a ciki aka samu al-ayyamul ma'dudat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat sune ayyamut tashrik kwana na 11 12 13 ga watan Zulhijja kwanakin da Allah subhanahu wataala ya ce a yawaita ambaton Allah a cikin su sannan a ciki ga ranar yawm arafa a ciki ga yawm nahar wa yawm al-hajj al-akbar ranar babbar sallah to duka waɗannan a cikin waɗannan watanni suke kasancewa sannan har ila yau ga shi wannan watan al-muharram wanda shine wata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda yazo cikin hadisin Tirmidhi da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama nabi yake cewa afdalus siyam ba'da shahri ramadan siyam shahri shahri llahi al-muharram mafi darajar wato mafi falalar azumi bayan azumin Ramadan shine falala a wannan azumi a wannan wata na watan Allah al-Muharram annabi ya kirawo shi watan Allah shi kadai ne watan da annabi ya jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ce shahrullahi duka watanni ba inda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wani wani wata ya jingina shi da Allah sai wannan watan dan ya nuna maka darajar sa da matsayin sa da falalar da take cikin sa don haka annabi ya ce azumi a cikin wannan watan yana da daraja yana da falala sosai to sannan daga cikin abin da aka shar'anta na ibada a cikin wannan azumi shine azumin ashura azumin ashura azumin ashura kamar yadda yazo a cikin hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito tana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato tana gaya mana cewa Quraishawa suna yin azumi na ashura shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi kanat quraishun tasumuhu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumuhu lokacin da annabi yayi hijira zuwa madina sai yayi azumin wa ashura kuma ya umarci mutane su yi kamar yadda take fada falamma qariba almadina samahu wa amara an-nasa bi siyamihi thumma lamma furida ramadan taraka siyamahu faman sha'a samahu wa man sha'a taraka lokacin da aka farlanta ramadan sai ya zanto azumtar wannan watan azumtar ranar ashura ba ta zama wajibi ba wanda ya ga dama ya azumce ta wanda ya ga dama ya bari saboda a farkon lamari kafin a wajibta azumin watan ramadan to wajibi ne azumin ashura kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar wanda bukhari da muslim suka ruwaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumin ashura kuma yana umarni a azumce shi har sai da aka farlanta ramadan to a lokacin ne ya bar azumtarsa a matsayin farilla a matsayin wajibi amma azumtarsa a matsayin sunna yana nan ya ci gaba kuma yana da gwaggwaban lada da bai kamata mutum ya yi wa sariri da wannan ladan ba ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu qatada yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da ladan azumin ashura yace yukaffiru sanata allati qablahu yana kankare laifin shekarar da ta gabata azumin ashura yana kankare laifin shekarar da ta gabata mun san cewa abinda ake nufi yana kankare laifuffuka banda kaba'ir su kaba'ir ana buƙatar mutum ya nisance su Allah cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum in kun nisanci manya-manyan laifukan da aka hana ku to za mu kankare muku ƙananan laifuffuka to yana daga cikin abin da yake kankare wa mutum ƙananan laifuffuka akwai azumin ashura duk wasu laifuffuka wasu ma baka san kayi ba to azumin ashura zai kankare maka da duk shekarar da ta gabata shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo Madina sai ya samu Yahudawa suna azumin Ashura sai yake tambaye su wace rana ce wannan a wajen ku suka ce ai wannan ranar rana ce da take da girma da daraja a wajen mu domin ita ce ranar da Allah subhanahu wataala ya tsirar da annabi Musa da mutanansa a cikinta ya kuma halakar da Fir'auna da mutanansa a cikinta don haka annabi Musa ya yi azumi don godiya ga Allah mu ma sai muke yin azumi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su nahnu aula bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nasa bi siyami ce mu mu fuka fi ku cancantar annabi Musa ma'ana mu fi ku san annabi Musa don haka annabi ya azumce shi kuma ya umarci mutanansa su azumce shi karshen al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallama kasance yana son saba wa Yahudawa a cikin al'amura da yawa yana son ya ga ya saba musu don haka sai yake cewa sahabbansa kamar yadda yake cikin sahih Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas yace la in ishtu ila qabil la asumanna tasi idan Allah ya kai ni badi lalle tabbas sai na azumci tara ga wata shine tasu'a to sai Allah ya karbi ransa kafin shekara ta zagayo amma azumtar tara ya tabbata sunna da burin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi wannan azumin yana daga cikin abin da yake zama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi burin zai aikata wani abu koda bai samu ya aikata ba saboda wata larura to abin ya tabbata sunna da annabi ba zai yi burin aikata laifi ba saboda haka abin da ya yi burin zai aikata shi to alheri ne to haka sai ya zama sunna ce ga wanda zai azumci waɗannan wannan ashura to ya azumci ranar 9 sannan ya azumci ranar 10 amma kada ya azumci ranar 9 kuma ranar 10 wato ranar ashura din kuma ya ki in yayi haka to yayi wani abu sabanin sunna sunna gara kai 10 ba kai 9 ba saboda ita annabi yayi tai bai ma samu yayi 9 ba har ya koma ga Allah don haka dan kai 10 ba kai 9 ba babu wani abu amma kai 9 kuma a ce maka gobe akwai na ashura ka ce a'a kai wanda kai din shi ma ya isa a'a gara kai 10 akwai hadisin da yazo hadisin Ibn Abbas wanda Al-Baihaqi ya rawaito a cikin Sunan Al-Kubra ya zo da cewa sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu ku yi azumi a yinin da zai gabace shi da yinin da zai zo bayan sa wato ranar 9 da ranar 11 to wannan hadisin da wannan lafazin bai inganta ba haka abin da ya tabbata shine azumin 9 da azumin 10 mafi kamala shine kai 9 da 10 idan baka samu yin biyun ba to kai 1 to amma mu sani azumi shi karan kansa a cikin wannan watan kamar yadda muka ambaci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shine abin da yafi shine abin da shine azumin da yafi cikin azumin farilla afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi almuharram saboda haka a kowane lokaci mutum yana iya yin azumi musamman ma yayin da ya zanto ya saba yin azumin litinin da alhamis wanda suke da falala ta musamman to kuma sai suka fado a cikin wannan watan babu shakka falalarsu za ta karu za ta dindinku sama da yadda ake samu kafin shigowar wannan watan kuma muka yi sa'a a wannan lokacin za ta kasance ranar alhamis din ce ashura ma kaga shikenan faduwa ta zo daidai da zama saboda haka sai a yi laraba sai kuma a yi alhamis alhamis da aka saba a zumtata ba ma a yanzu tudu biyu za a ci ko ma tudu ba adadi ba musan irin adadin su ba saboda haka a daure a yi wannan azumin Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim yana cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm wala shahran illa hadha ash-shahr yake cewa ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan ya azumci wata rana da ya fifita ta akan sauran ranaku ba sai wannan rana yana nufin ashura ce shi bai ga annabi yana kirdadan zuwan wata rana ya yi azumi a cikin ta ba kamar wannan ranar ta ashura yace haka nan bai ga wani wata da annabi yake azumtarsa ba kamar watan ramadan saboda haka wannan azumi yana da falala kuma wannan ita ce shari'ar da aka shar'anta mana abinda aka shar'anta mana a musulunci kenan mu yi azumi mu roki Allah subhanahu wa ta'ala bai wasa mun sani cewa azumin nafila ko ba wannan ba yana da dada ba kankani ba kamar da yazo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da cikin sahih al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu amina an-nari 70 kharifan wanda duk zai yi azumi na rana ɗaya saboda Allah wanda duk zai azumin rana ɗaya saboda Allah Allah zai nisanta fuskarsa daga wutar jahannama tafiyar shekara 70 shi kaga azumin nafila na rana ɗaya yana da wani gwagwaban lada ballantana kuma ya kasance da wata munasaba irin wannan mai muhimmanci to amma abinda wasu in bid'a suka shigo da shi cikin harkar wannan ibada suka kawo wasu ƙare-ƙare to bai kamata mutane su aikata irin wannan ba kamar yadda muka sani babu wani abu da zai zo na shari'a face shedan ya yi ƙoƙarin gurɓata shi ya lalata shi saboda ya ɓata mutane ayyukansu akwai bid'a guda biyu dukkanin su ba su da kyau da bid'an nawasib da bid'an rawafid bid'an nawasib sune waɗanda suke cika ciki saboda wannan watan wato ranar 10 ga wata na san da yawa daga cikin musulmi waɗanda suke cika ciki ba su san asalin cika cikin ba ne amma abin da yasa ake yin cika cikin ba dan shi su suke yi ba su dai suna yi ne kawai dan su cika cikin su kuma an ce da su wanda duk ya yalwata wa iyalinsa a wannan ranar shi ma Allah zai yalwata masa arzikinsa to kuma mu duk sanda aka ce ga wata falala ta arziki zai karu ko za a samu arziki to mutanenmu sun fi kankame mata to ita wannan bata inganta ba hadisi ne amma mawdu'i ne hadisi ne ƙarya hadisi ne da wasu nawasi waɗanda suka yi farin cikin murnar kashe sayyidina Hussein su suka kirkire shi to kuma ya watsu ya shiga cikin al'umma duk da cewa malaman hadisi tuni sun yi bayanin cewa ba hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai dai ba kowa yake karanta wannan bayanin nasu ba saraka suka rika yada shi a cikin mutane cewa idan ka yalwata wa iyalanka ku cika cikin ku to kuma Allah zai ci gaba da cika muku cikin ku har shekarar ta gabin nan to shi yasa mu mutanen mu suke cika ciki amma ba su san wani maganar cewa wai ana murna kashe Sayyidina Husaini bane saboda kowa duk wani musulmi na kwarai yana son Ahlul Baiti yana son iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma jikokinsa da yanda na Fatima radiyallahu ta'ala anha saboda ka an kashe shi bisa kaddara ta Ubangiji kisan nasa ya kama a cikin wannan ranar ta 10 ga watan Al-Muharram a shekara ta 61 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma ar-Rawafid su kuma masu bin addinin limamai 12 sai suka mai da shi ranar bakin ciki ranar sa bakakken kayayyaki sa bakakken kayayyaki a sato a cika titi ana tattaki ana gallazawa mutane ana hana mutane sakat ana hana su walwala ana hana su abubuwan su da suka saba da yau da kullum ana kuma dukan kirji wasu ma suna fasa jiki suna kuma faɗan wasu kalmomi na la'ana to wannan ba addini bane da farko addini babu maganar jaddada bakin ciki a cikinsa babu wani abin da ya zo a addini na cewa ga wata rana da zaka kullun ta zagayo ka jaddada wani bakin ciki babu wannan abinda aka sani duk wata musiba idan ta samu musulmi abinda aka umarce shi da shi ne haƙuri ya sallama da ƙaddarar Allah lazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala umarni yayi da ayi haƙuri a mai da al'amari ga Allah sayyidina husayn ibn ali ibn abi talib Allah ya rubuta masa zai yi shahada dan Allah ya kai shi matsayin shuhada'u bai samu wato kansa a daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaƙe ba ballantana ya shiga yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana kana suna kanana saboda bai halarci wasu yaƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to amma da yake Allah subhanahu wataala ya rubuta cewa zai kai shi matsayin shuhada sai ya zanto ya kaddara masa wannan saboda haka shi a gare shi daukaka ce daukaka ya samu ta ya samu shiga cikin sahun waɗanda aka kashe a cikin tafarkin Allah aka kashe su bisa zalunci ba bisa gaskiya ba don haka shi ba ci bai bane a wajensa sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta mana dan an kashe wani koda daga cikin danginsa koda daga cikin ahlul baiti ya sunnanta mana cewa mu rika tuna wannan ranar da aka kashe shi muna jaddada bakin cikin mu a ciki ba Annabi bai shar'anta mana wannan ba a lokacinsa an kashe masa gaffansa wanda yake son sa matuƙa da gaske kuma sannan wanda ya bawa addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin wahala yake cikin daga tare da mutane da Qurayshawa shine Hamza ibn Abdul Muttalib asadullah a daidai lokacin da Annabi yake tsananin buƙatar sa bayan hijira a yakin Uhud shekara ta 3 bayan hijira aka zo yakin Uhud anan aka yi masa kisa da wulaƙanci ya samu darajar shuhada har ma ya kai matakin sayyidul shuhada duk wani wanda ya shahada fi sabilillahi shine jagoransa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi damuwa ya ji takaicin abin da ya faru ga baffansa duk lokacin da yake tsananin bukatarsa amma bai riki ranar da aka yi wannan kisan ta zanto ranar tuna mutuwarsa ba ranar zama ai zaman makoki ko a sa bakakken kaya ko ai ta koke-koke ko dukan jiki ko la'antar wasu Annabi duk bai yi wannan ba inda kuwa addini ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai koya mana a gurin shi zamu koya inda shi ne alamar san ahlul baiti da Annabi ya nuna mana ita dan ya fi mu san danginsa ya fi mu san baffanninsa ya fi mu sanin matsayinsu da martabarsu amma bai yi wannan ba saboda ba addini bane ba kuma wannan ne tarbiyyar da Allah ya masa ba sannan aka zo aka kashe Ja'far ibn Abi Talib Ja'far at-Tayyar a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaƙi da Romawa a wannan lokacin aka kashe shi bayan an sare masa hannayensa Annabi ya ce ya gan shi Allah subhanahu wataala ya yi masa fiffike yana tashi da su a cikin gidan aljanna ya ce masa Ja'far at-Tayyar Annabi ya zauna a masallaci ya karɓi gaisuwar waɗanda suka zo masa ya gaisuwa ta rasuwarsa amma bai mai da wannan ranar ta zama ranar zaman makoki ba duk shekara tare mutane ya ce a zo a tuna da mutuwar dan uwana Ja'far, a zo a tuna da mutuwarsa. Annabi bai taba yin wannan ba, bai koyar da Sayyidina Abubakar da Umar da sauran Ahlul Baiti ba. Haka nan su ma Ahlul Baiti ba su taba daukan wannan ranar ranar zaman makoki ba, duk da cewa shi wannan da aka kashe din shi ma Ahlul Baiti ne. Ahlul Baiti ne dan baffan Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan aka zo aka kashe Sayyidina Ali shi kansa. Abdurrahman ibn Muljim ya zo ya kashe shi, kisa na zalunci, kisa na ta'addanci. Ya'yansa Hassan da Husaini suna nan da rai, amma ba su mayar da ranar kisansa ta zama ranar biki ba. Inda addini ne to aurensu za a koya, da shi ne san Ahlul Baiti, to da su za su fara yin wannan. Amma ba a taba ji ba a tarihi cewa sun riki wannan ranar da aka kashe mahaifinsu, sun mai da ita ranar biki, ranar sa baƙaƙen kaya, ranar tattaki da zagaye-gaye da zanga-zanga da zage-zage da la'ana. Ba a taba jin wannan ba. Aka zo Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, wanda shi ma ana cewa an kashe shi da dafi, an sa masa dafi, san mu ya sha ya rasu. Amma ba mu ga cewa dan uwansa Husaini ya mai da ranar mutuwarsa ta zama ranar baƙin ciki, ranar biki, ranar sa baƙaƙen kaya ba. Da addini ne, da shi ma sai yi wa dan uwansa. To haka nan za mu gani a tsawon tarihi an yi ta samun wannan lokacin da aka kashe shi kansa Husaini, ai ƴaƴansa suna nan, da ƴaƴan dan uwansa duk suna nan. Zainul Abidin duk yana nan, sauran ƴaƴansa da ƴaƴan Hassan din duk suna nan. Amma ba mu ji cewa sun mai da ranar biki ba. Don haka kaga ashe da addini ne, to da waɗannan za mu gani a wajensu. Da addini ne, to a wajensu za mu gani. Saboda haka wannan abu ba addini ba ne, ba kusanci ne. Babu inda la'ana da tsinuwa ya taɓa zama addini. Ba ga wanda kake cewa azzalimi ba ko kafiri ba a ce kamar yadda tsine masa addini ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi, afala tal'anul kuffar, ba za ka la'anci kafirai ba? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, ma bu'istu la'anan innama bu'istu rahma, ni ba a aiko ni in zamo mai la'anta ba, ni ba an aiko ni ne dan in zamo mai yawan la'anta ba, an aiko ni ne dan in zamo rahama. To haka ya kamata musulmi ya kasance. Don haka mu tsaya a inda musulunci ya tsayar da mu, mu yi abin da Allah ya shar'anta mana. Azumin Ashura ba ya da alaka da an kashe jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana yin shi tun lokacin ma da ba a haifi shi jikan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi tun yana Makka, ya yi shi bayan ya yi hijira. Kuma jikansa ba a kashe shi ba sai bayan shekara ta 61 bayan hijira. Saboda haka Annabi ya azumci abin nan ba dan an kashe wani. Abin da ya sa ya yi shi ne koyi da Annabi Musa alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da annabawan da suka gabace shi. A cikin yadda Annabi Musa Allah ce, fa bi hudahu muqtadir, kai koyi da shiriyar su. Da zai zanto Annabi Musa samahu shukran lillah, to shi ma sai ce, nahnu aula bi Musa minkum, mun fi kusan Annabi Musa. Don haka shi ma ya yi wannan azumin ne dan nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka mu tsaya a inda Allah ya tsayar da mu. Allah ya samu dace. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gwagwaban ladan da yake cikin wannan. Bismillah. Zaka ma kana li nabiyin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wama kana li nabiyin an yaghul. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الله يقول وما كان لنبي أن يغل ما يداتي وغوانا النبي ما يداتي بغوانا النبي يأيها إنشي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة واندك يأيها إنشي zai zo da abin nan da ya ha'inci da shira na gobe kiyama. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan a cikawa kowane rai sakamakon abin da ya aikata. Wa hum la yuzlamuna, kuma su ba za a zalunce su komai ba. Munasabar wannan ayar, a baya can Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da mu, ya kwadaitar da al'umma akan su tashi su yi gwagwarmaya, su yi jihadi don kare addinin Allah. Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci yakin Uhud da abin da ya biyo baya, ce har inda Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu ma ta'maluna basir. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الله سبحانه وتعالى يقول أيتر أكن أتاشي أي جهاد كار الدين الله أباو الدين الله كاريا وكما لا دند أبنجي يتاند وأن سكا سكا يوان ننجهاد نكار الدين الله to anan sai ubangiji ya kawo wani abu wanda ya shafi hukuncin shi wannan jihadi shine abin da ya shafi hana satar ganima abin da ya shafi hana satar ganima abin da za a samu na ganimar yaki to haramun ne wani ya saci wani abu a cikin sa sannan ta wata fuskar da muka lura ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa da samun nasara da rashin ta duk daga Allah ne in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun wangiji ya ce idan ya ba mu nasara to babu wanda kuma zai iya hana mu wannan nasara in kuma Allah subhanahu wataala yayi watsi da bayin sa to ba wanda yake ba su nasara ba Allah ba to saboda haka cikin abin da zai sa a samu nasarar shine a samu yardar Allah a nemi yardar Allah ni abinda zai yardar da Allah shine Allah zai ba mu nasara a cikin abinda muka sa a gaba to yana daga cikin kuma abinda zai hana mu Allah ya bawa bayin sa nasara shine ya zanto a cikin su akwai mahayinta akwai maciya amana to cin amana yana haramtawa mutane nasarar da Allah ya alkawari zai ba su idan har sun koma gare shi don haka sai ya gaya musu abinda za su guda shine idan aka fita yaki kar su yi abinda zai jawo musu bishin Allah kuma Allah ya hana musu nasarar da ya musu alkawari sannan zamu ga cikewa Allah cikin ƙarshen wannan aya ta nasara ubangiji yayi umarni da a dogara gare shi wa Allah falyatawakkalul mu'minun lace ga Allah kadai mu'minai su dogara to sai ya gaya musu yana daga cikin dogara ga Allah shine mutun ya nisanci ha'inci ya nisanci gulul wato satar wani abu na ganima kafin araba Allah ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaghul baya dacewa daga wani annabi yayi ha'inci yayi saci wani abu na ganima ya saci wani abu na dukiyar al'umma kafin akai ga rabata a wannan aya akwai qira'a guda biyu akwai qira'ar Ibn Kathir da Asim da kuma Abu Amr wanda suke karantawa wa ma kana lilabiyin an yaghul ita ce qira'ar da muke tafsiri da ita wato baya dacewa ga wani annabi yayi ha'inci sannan sauran makarantan kuma suka karanta ta wa ma kana li nabiyyin an yughal bai dace da wani annabi ba a ha'ince shi bai dace ga wani annabi ba a ha'ince shi ko kuma bai dace ga wani annabi ba a tuhume shi da ha'inci saboda ka qira'ar sauran makaranta wannan ayar tana daukan ma'ana biyu ma'anarta ta farko tana komawa zuwa ga ma'anar farko zuwa ga qira'ar farko ma'ana ta biyu kuma tana zama ƙari ne akan ma'anar qira'a ta farko wa ma kana lin nabiyyin an yughal bai dace ga wani annabi ba a ha'ince shi haka nan kuma wa ma kana lin nabiyyin an yughal bai dace ga wani annabi ba a tuhumce shi da ha'inci wato babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya bashi annabta ya zabo shi a cikin bayinsa ya tsarkake zuciyarsa ya ba su ilimi na wahayi kuma a ce wannan annabin yayi ha'inci ya saci wata dukiya ta al'umma wadda ba haƙƙinsa ba ba zai yiwu ba a bisa tsarin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabawa a kansa sannan kuma bai dace ba wasu su zo su tuhumce shi da ha'inci kasancewarsa tsarkakakke annabin Allah bai dace ba kuma wani ya zo ya tuhumi wannan annabin da cewa yayi ha'inci haka nan shi ma a matsayinsa na annabi jagora a cikin al'umma bai dace ba yana tare da al'ummar kuma a samu wani ya ha'ince shi saboda haka duka ma'anonin alqira'ar zamu ga cewa za su tafi tare da wannan aya din saboda haka al-ghulul shine kitmanul ghanima wa akhdhuha qabla al-qisam kafin akai ga raba ganima wani ya dauki wani abu ya boye ganima kici dukiyar da aka samu bayan an yi yaki an fafata da kafirai to abinda aka samu na dukiya shi yake cewa ganima to idan wani ya dauki wani abu daga cikin abinda aka samu na dukiya ya boye kafin akai ga rabawa to wannan shi yake cewa al-ghulul shine ha'inci na boye wani kaso daga cikin dukiyar al'umma ba tare da haƙƙi ba to Allah subhanahu wataala ya sanya irin wannan dabi'a muhalun mustahilun ba zai yi ba a ce wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda yake da matsayi irin wannan ya sifantu da irin wannan dabi'a ba za ta yi ba ko kuma a dangana shi da wannan dabi'a wani ya tuhume shi da cewa ya boye wani abu daga cikin dukiyar al'umma wanda ba haƙƙinsa ba bai dace ba a matsayin da yake da shi na annabta wannan ba zai yi ba ga wani annabi yayi shar'an la shar'an wala qadaran haramun ne a shar'ance a ce annabi yayi wannan haramun ne kuma bisa ga kaddarar da Allah ya riga ya rubuta akan annabawa a ce annabi wani annabi yayi wannan ba ma abinda ya shafi boye dukiya ba hatta boye ilimi babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya dace a tuhume shi da ya boye wani abu na ilimi a ce ga wani abu ilimi ne da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi domin ya sanar da al'umma su samu sanin Allah da shi su samu kusancin Allah a ce kuma wannan annabin ya boye wannan ilimin ya ki gaya musu wannan ba zai yiwu ba Allah subhanahu wataala ya ba da shaidar cewa annabawa suna isar da dukkan abin da Allah ya dora musu na isar da sako allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba lace waɗanda suke isar da sakon Allah yuballighuna risalatillah suke isar da sakonnin Allah saboda haka dukkan wasu sakonni da Allah ya ba su ba sa boye su sai sun isar da su inda ya dace su isar da su kuma Allah kadai suke tsoro ba sa tsoron kowa ballantana ya sa tsoro ya sa su sun boye wani abu da Allah ya umarce su da su isar haka nan Allah ya yi alkawari da su kuma sun cika alkawari wa idha akhadna mithaqan nabiyina wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza tunda lokacin da muka yi alkawari da kai muka yi alkawari da nabi nuhu da ibrahim da musa da isa dan maryam muka yi kwakwaran alkawari tsakanin mu da su saboda haka Allah ya alkawari da su akan cewa duk abin da ya sanar da su za su sanar da mutane don haka sun isar da abin da Allah ya sanar da su ba su koye komai ba idan muka dawo qira'ar yughal wa ma kana nabiyyin ay yughal wato baya dacewa ga wani annabi wani ya haince shi ya zanto annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita tare da al'ummar sa ya fita wani jihadi an samu ganima kuma a ce wani ya sace wani abu daga cikin wannan ganimar ya boye kafin araba wannan haramun ne a shari'a domin ganima haƙƙi ce ta dukkan musulmi waɗanda suka yi tarayya a cikin wannan yaƙin wannan bai dace a sami a wannan bashara'an amma kuma zai iya faruwa kadaran bai dace a shari'a a ce an samu haka ba to amma a bisa kaddara za a iya samun wani wanda zai yi satar wani abu na ganima kuma yana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zai zo nan gaba a cikin hadisi cewa wani mutum da yake tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saci wani abu na ganima ya saci wani gwado kafin araba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya gan shi wannan gwadon yana cin wuta da shi ranar gobe kiyama ko ya taqallabu fin nari fi burdatin ghallaha yana ta murgingina a cikin wuta saboda wani mayafi da ya boye shi cin amana wani abu ne da aka haramta shi a kowane lokaci tare da kowa ba yadda ka haince wani baka ci amanarsa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ba amma anan an keɓe annabi sallallahu alaihi wasallama da ambato a bisa qira'ar yughal bai halatta a ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa wannan qira'ar me yasa aka keɓance annabi shi kadai da ambato tare da cewa cin amana ba a yadda mutum ya yi ta ba tare da kowa kai ya ci amanar kowa to sai dai anan keɓe annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana wasu abubuwa ne na farko yana nuna mana cewa shi laifi yakan ƙara girmama ya munana idan aka yi ma wani wanda yake da daraja sosai wanda yake da daraja sosai a yi masa laifi ba daidai yake da a yi ma wanda bai kai shi daraja ba a gurin Allah to kuma an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ashraful khalqi afdalul bashari kulli a halittu duka ba a yi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka a ce shi mai irin wannan matsayi kuma wani ya ci amanar sa kaga babu shakka wannan yana da muni kwarai da gaske munin yayi muni sosai sannan abu na biyu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana saukar masa wahayi lokaci bayan lokaci to duk wanda zai ci amanar sa tana yiwa Allah subhanahu wataala ya saukar da wahayi kuma hakan ta faru Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya aikata don haka ya ji kunyar duniya kuma ya je lahira ya gano azabar Allah saboda abu biyu ne za su haɗu masa kunyar duniya da kuma azabar lahira saboda kaga ashe wanda za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan to abu ne wanda yake da muni domin mutum zai kunyata a duniya kuma a lahira ya gamu da azaba mai tsanani sannan in aka lura a daidai wannan lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar musulmai suna cikin rashi suna cikin talauci suna cikin bukata don haka abinda za a samu na ganima idan aka bar kofar a buɗe wannan ya sace zai zanto wasu da yawa waɗanda suke da bukata amma ba zai ce gare su ba kamar yadda muke gani saboda sace arzikin dukiyar al'umma sai ka ga masu bukata suna nan ba wai babu dukiyar ba Allah ya riga ya kaddara dukkan wani abin da dan adam zai ci kaddara fiha aqwata hada Allah yake cewa ya kaddara duk wani abin da zaka ci a bayan kasa ya juye maka shi Allah bai maka ruwar komai ba ba min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha illa ala Allah rizquha babu wani abu da yake tafiya a bayan kasa ba ce Allah ya dauki nauyin ciyar da shi saboda ubangiji bai hana mu arziki ba to amma kasancewar wasu suna wawashewa suna wawurewa suna kwashewa suna handamewa sai ya zama sun tara dukiyar ta sata sauran mutane kuma an basu cikin wahala an basu cikin talauci an ba su cikin bukata to a irin wannan lokaci da mutane suke cikin tsananin bukata sata a wannan lokaci tana da muni sosai satar dukiyar al'umma tana da muni matuƙa da gaske to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kebance annabi da ambato anan saboda a daidai wannan lokacin musulmi suna cikin talauci suna bukatar abin da zai sassauta musu irin abin da suke fama da shi saboda galibin su hijira suka yiwo mafiya yawancin su hijira suka yiwo hijiran nan sun bar dukiyarsu sun bar sana'arsu sun bar gonakinsu idan manoma ne saboda haka sun yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don su tsira da addininsu to abinda Allah ya dawo musu da shi na dukiyoyinsu wanda kafirai a lokacin suka kwace musu kuma a samu wani ya wawure ya rubuta ciki a cikin kansa kaga babu shakka abin yayi muni shi yasa aka ambaci abin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce wani yayi wa annabi irin wannan ba Allah ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah wanda duk yayi ta'inci ya saki wani abu na ganima na dukiyar al'umma kafin akai ga rabawa a bashi kasansa yayi rubda ciki akan wani abu to ranar gobe kiyama zai zo yana dauke da wannan abun komin girman sa Allah zai kunyata shi a ranar gobe kiyama a lokacin da mutum shi karan kansa yana fama ta yadda zai tsira da kansa kai kadai babu komai a tare da kai kana fama da yadda zaka tsira da kanka bare kuma mutum ayi masa loading irin abin da ya sata na al'umma a kansa a cikin lokacin da kowa yake kokarin yadda zai samu hanyar tsira Allah ya ce wa man yahlul wanda duk yayi sata ya saci dukiyar al'umma ya saci ganima ya'ti bima ghalla yawmal qiyama ranar gobe kiyama zai zo da wannan abin da ya sata domin ubangiji subhanahu wataala ya fallasa asirinsa ya tona masa asiri ya kunyata shi idan ba a san barawo ba ne a nan duniya to a ranar lahira kowa ya gan shi a matsayin barawansa ga kuma abin da ya sata ka kan babu abin kunya ga barawo a kama shi dubu yana ɗauke da abin da ya sata ba shi da abin da zai faɗa na uzuri ga shi nan ya ɗauko kayan da ba nasa ba ga shi nan ya ƙanƙama kayan an kama shi saboda ka ga maganar ya zo ya ce shi a jiya aka bashi ko ruko aka bashi ko tsuntaye ko wane duk bai taso ba to haka Allah zai yi ma barayi masu satar dukiyar al'umma ranar gobe kiyama hadisai sun zo na annabi sallallahu alaihi wa sallama daban-daban wanda suke tabbatar da ainihin munin wannan aiki da kuma mummunan sakamako da yake jiran masu rubda ciki a kan dukiyar al'umma daga ciki akwai hadisin Abu Humaid as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wani mutum daga ƙabilar Azd ko Bani Asad ya ɗauke shi ya ba shi aikin tattaro zakka zakkar kabilar Banu Sulaym yace zai tattaro zakkar su ya kawo wannan mutum ana kiran shi Ibn al-Lutbiya Ibn al-Lutbiya saboda haka an ce sunan sa na gaskiya Abdullahi ya tafi ya tattaro abin da ya tattaro na dabbobin da aka bashi na zakka kanin raquma da shanu da kananan dabbobi ya koro ya dawo Madina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi ya aje shi domin ayi lissafi aga abubuwan da ya kawo na zakka da aka ce ya je ya tattaro da yazo Annabi ya sashi a gaba sai yake warewa yana cewa to ga naku yana kora wasu dabbobi yana cewa to wannan sune dukiyar zakkar da aka bani in kawo maka ya ware wasu kuma yace to wannan kuma nawa ne kyauta suka bani yace hadha lakum wa hadhihi hadiyatun li wannan ne naku waɗannan kuma da na ware din nan su kuma kyauta ne aka bani manzo Allah yace da shi fa halla jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan in dai har da gaske ne me yasa baka zauna a gidan babanka da babanka ba kyautar ta zo ta same ka nan kaga kenan ka fake da aikin da muka baka kaje kana karbar kyaututtukan su waɗanda aka ce kai aiki akan dukiyarsu suna baka kyauta zaka dinga kauda kai daga wasu abubuwa ba za ka yi gaskiya ba saboda duk wanda zai rika baka kyauta zaka ji nauyin sa zaka ji nauyin sa saboda haka in yau ka karbi kyautar su gobe aka aika ka je ka tattaro zakkar su to za su iya ware maka ma waɗanda suke marasa kyau su baka ko su hana ka ka ga dukiyar gaba ɗaya ma ballantana kai lissafi daidai ka fitar da zakkar daidai saboda kana jin nauyin su saboda haka ashe kai amfani da matsayin da muka baka ne yanzu ka samu wannan dukiyar dan me in suna son ka ba su zo har Madina sun je gidanku gidan babanka da babanka ba sun je sun kai maka in dai har da gaske ne kyauta ce suke so su yi maka yasa sai da muka tura ka karɓo zakkar su sannan za su yi maka kyauta shi yasa Annabi ya gaya masa wannan magana fa halla jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan kamar ma'aikaci ne wanda sanda yake tattare da mutane ba wanda ya damu da shi ba wanda ya tare in yana ma buƙatar taimako a taimake shi amma da ya samu wani babban matsayi to sai ga ana kai masa kyaututtuka musamman ma ga waɗanda suke ganin akwai maslaha tare da alaka da shi da can sun san shi ba su taimaka masa ba ba su ma nuna sun san shi ba amma yanzu saboda matsayin da yake da shi ana ga cewa za a samu wata maslaha ta ɓangarensa to sai a riƙa masa kyaututtuka wanda kai da ka gani ka san da manufa shi ne Annabi ya ce da shi fa halla jalasta fi baitika wa baiti fi baitika wa baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan sannan sai Annabi ya hau minbari saboda maganar ya kamata kowa ya san da ita kuma a saka doka ga dukkan wani wanda za a aike shi ko za a bashi wani aiki irin wannan na al'umma musamman ma wanda bashi kyautar ya karba za ta yi tasiri akan aikin sa to ya ji wannan doka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari ya gode wa Allah ya yabe shi yace amma ba'du yace bayan haka fa inni astamilu ar-rajul minkum 'ala al-'amali zan dora mutun kan wani aiki daga cikin ku mimma wallani Allah daga aikin da Allah ya dora mun in dauke shi domin ya wakilce ni fa yati fa yaqulu in yaje ya tattaro dukiyar da nace yaje ya tattaro ta zakka in yazo sai ya ce da ni haza malukum wa hadhihi hadiyatun uhdiyat li wannan ita ce dukiyar ku wato wannan ita ce dukiyar gwamnati wannan kuma kyaututtuka ne da aka yi mun Annabi yace afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan me ya hana shi ba zai zauna a ɗakin a gidan babansa da babansa ba dukiyar kyautar ta zo ta same shi inda gaske ne sai Annabi yake cewa wallahi la ya'khudhu ahadun minkum minha shay'an bighairi haqqihi na rantsi da Allah ba ɗaya daga cikin ku da za a bashi irin wannan ya karba ba bisa haƙƙi ba illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawm al-qiyamah face ya haɗu da Allah ranar gobe kiyama yana dakon wannan abin da ya karɓo komin girman sa fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rugha aw ta nusqa fala a'rifanna kada ku kuskura mu haɗu da ɗaya daga cikin ku ya haɗu da Allah yana ɗauke da raƙumi a kansa raƙumin yana masa kuka aw baqarun lahu laha quwar ko yana ɗauke da saniya tana masa kuka aw shatun tay'ir ko kuma wata akuya ko wani rago ko wata tinkiya wata karamar dabba yana dauke da ita tana masa kuka, ma'ana duk abin da ka sata ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai maka dakonsa, zai maka dakonsa ka taho, kuma wannan abin yana tare da kai, mutane suna gani in dabba ce, wanda lokacin ana magana dabbobi ne da ake karba da zakka, saboda yanzu in ba dabba bace motoci ne, zaka zo kana dauke da motoci ko kana dauke da gidaje ko kana dauke da buhuhuna da daloli da sauransu. Wani da ya saci turaren almiski da aka karanta masa wa man yaghrul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah, yace shi bai da matsala, turaren almiski ne shi to bai san bala'in da zai zama masa ba. Thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi, daga nan annabi ya daga hannunsa sama har sai da aka riga ganin hasken, wato aka riga ganin abin nan farin hamatarsa, ya daga hannunsa sosai yana cewa Allahumma hal ballagtu, ya Allah shin na isar musu. Abu Humaid As-Sa'idi yake cewa basura aini wa sami'a uzni, wannan maganar da na gaya maka na gani ne da idona kuma kunne na ya je mu, saboda ba labari aka bani ba, ni ga nau ne je yau ne. A ruwayar Ibn Numayr kamar yadda yake cikin Sahih Muslim yace ta'lamunna wallahi wallazi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadukum minha shay'an, ku sani wallahi na rantse da wanda raina yake a hannunsa ba ɗaya daga cikin ku da zai dauki wani abu daga cikin dukiyar da ba a bashi ba face ya zo ranar gobe kiyama, kamar yadda aka ambata a wannan. A ruwayar abin nan hadisin Sufyan abin nan yake cewa Abu Humayd yake cewa basura aini wa sami'a udhunaya wa salu Zaid ibn Thabit fa innahu kana hadiran mai. Abu Humayd As-Sa'idi wanda ya bada wannan hadisin yake cewa na gani ne da idona kuma na ji ne da kunne na, kuma je ku tambayi Zaid ibn Thabit domin yana gurin sanda abin ya faru, saboda haka ba ni kadai bane abin. A wata ruwaya a cikin Sahih Muslim manzo Allah yake cewa ista'mala rajulan ala sadaqa faja'a bi sawadin kathir, ya zo da dabbobi da yawa, faja'ala yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li, yaje yana fadar cewa wannan naku ne wannan kuma bana akai. Shahid dai wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai wanda suke nuna hatsarin rubda ciki akan dukiyar al'umma. Satar wani abu na dukiyar al'umma abu ne mai girman hatsari. Za mu zo mu karanta sauran hadisan a karatu na gaba insha Allah. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, Allah muka yi na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.